نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك إمواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلا تشيمي تارن البركة مسلا تشيمي واللقا لكينا تشكينغ رمبوشي أجهر بوشي وانا يمبتشينا الخميس يو أشرنغ وطن رمضان يجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدو إيرا لليه إلا تلاتين لتكوس wanda kuma yake daidai da 15 ga watan 6 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsir surati maryam alaiha salam kuma kafin mu shiga karatu kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin ku akwai wanda ya rubuto yake tambayar cewa a lokacin jarabawa akan ce a rubuta wasu surori daga cikin alqur'ani mai girma to shi yake cewa to idan mutum ya tsallake wasu haruffa ko ya canza haruffan yana da laifi a jarabawa daban da a rubuta a saki ka iya jarabawa daban ta yaya za a gane ka iya ko baka iya ba sai ta haka saboda ka za a iya cewa ka rubuta idan ka rubuta ba daidai ba daban malamin za a bawa a iya duba kuma ba wani abu ne da za a saki ba a tafi ana karanta bare ka ce an saki alqur'ani ba daidai ba kamar a ce ka zo ka karanta ne daidai ne kamar a ce zo ka karanta ka karanta ba daidai ba a gane in ka karanta daidai a gane saboda ka wannan babu komai dan an yi haka a jarrabawa ba laifi aka yi ba sai wannan da yake tambaya game da hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam al-Bukhari ya rawaito cewa yake cewa muna gane an gama sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kabarbarin sahabbai da muke ji to shine yake tambaya cewa su waɗannan kabarbari su ake farawa ko tasbihi abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata daga gare shi idan ya gama sallah farkon abinda aka sa yake faɗa kafin ya bar gurin da yake zaune ko ya juya ya kalli mamu shine astaghfirullah 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 allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram wannan sune farkon abinda yake faɗa kafin ya juya ya daina kallon alqibla to bayan wannan ba a kayyade cewa ga wani abu shine na farko ba banda wannan kuma sauran abubuwa kuma sai su biyo baya sawa'un ka fara da tasbihi ne ko ka yi kabarbari ko wani abu irin wannan ba wani abu da nassi ya zo ta kayyadajje cewa bayansa kuma sai ya ce kaza sauran abu kuma ya danganta da shi mai tasbihi ko mai masallacin sai kuma wannan da take tambaya cewa ita 'yar jarida ce mai hukuncin aikin jarida don kullum mijinta za ta fita sai ya ce haramun ne wannan fitar tata mutum da yana ganin haramun ne don me zai bata ta ci gaba da fita kamar yadda kullum muke faɗa ita mace asali shine ta zauna a gida ta kula da gida da tarbiyyar yara da abinda ya lizumci gida abinda ba zai yi miji ya zauna ya yi a gida ba wannan shine asali a tsarin shiri da musulunci ya wa mace shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku wannan doka ce da ta shafi duka mata musulmi wa qarna fi buyutikunna mace ta kan fita idan akwai buƙatar fitar ba wai an ce mace har abada ba za ta fita daga gida ba ta kan fita domin wasu buƙatu waɗanda in ba ta fita din ba ko babu wanda zai mata ko kuma a'a samun bai mata zai wahala za ta je asibiti dole za ta fita ba zai yi ba a ce duk mace sanda ba ta da lafiya sai dai a kawo mata likita gida dole ita ce za ta fita kaga ana dole ta fita za ta je gidansu ziyara ko za ta je gidansu a dubo mara lafiya wanda duk musulunci bai hana mata ta yi wannan ba, duk da cewa an ce sai ta nemi izinin mijinta, saboda ko da masallaci za ta nan dai gurin bautar Allah ne. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za su fita su nemi izinin mazansu. Shi ne malamai suka ce kaga idan har ya kasance bace masallaci wanda gurin bautar Allah ne, an shardanta a nemi izinin miji, kaga in babu aula gurin da ba masallaci ba a nemi izinin miji. Da haka mace takan iya fita, wata matar mijin nata bai da lafiya ita za ta fita ta nemo abin da za su ci don babu mai kula da su, ita ma ya halatta ta fita domin nemo musu abin da za su ci da ‘ya’yansa, ta kila akwai wani abu da za ta je ta kai a saya ta ta dawo da kuɗin ko wani abu mai kama da wannan. Almuhim mace asali shine ta zauna a gida ta yi ayyukan da ita za ta yi a gida, shi ko namiji ya fita ya je nemo abin da za a riƙe gida ɗin. Shi ya sa Allah subhanahu wa ta’ala ya ba shi ƙawama, ya ba shi shugabanci da jagoranci da gidansa. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. الله سبحانه وتعالى يتي مزا سكي لشوغبانشي كم ماتا بما فضل الله بعضهم على بعض سبو لأبن دا الله يفيس في تساشي سودا شيء أكن ساشي نجين جيكي نرشن سورو لسورن سنة وبما انفقوا من اموالهم سبو لكم دوكي سودا سكي كشي واوجان تيدا ما تنسو. Shi ya sa waɗanda ke ƙoƙarin rusa gidaje da rusa tarbiyya da rusa zamantakewar aure a cikin al’umma yana daga cikin abin da suke ƙwanƙwasawa wannan rukunin da Allah ya faɗa na biyu, don sun fahimci cewa a kansa shugabancin namiji yake a kan gidansa. Wa bima anfaqu min amwalihim ɗin nan, saboda abin da namiji zai ciyar da matarsa da dukiyarsa, to sai su yi ƙoƙarin su ce ita ma mace ta je ta nemi abin da za ta ciyar da kanta. Kaga wannan tirken da shi yake ba wa namiji ƙawama a kan mace an targaɗa shi ko an karya shi, daga zarar mace ta ga cewa mijinta baya ba ta ci da sha baya ɗaukan wani nauyi nata, to ba lallai ya kiba a gurin da idanta ba, saboda haka ba shi da umarni ba shi da hanyi a kanta. To shi yasa za ka ga waɗanda suke ta ƙoƙarin sai an fito da mace daga gida ta zama kamar namiji tana zirga-zirga kan titi, ana faɗita shi da ita, ana ta gwagwarmaya da ita, wannan ƙawama ɗin suke so su ga sun karya. Wannan rukunin da ya riƙe ita ƙawama ɗin shi ne wa bima anfaqu min amwalihim. Shi yasa har kullum za ka ga cewa gidan da ake zaune mace tana kula da tarbiyyar ‘ya’ya da kula da ɗawainiyar gida, miji kuma yana riƙe da haƙƙin gidansa da na iyalansa da matarsa, to an fi samun tarbiyya mai kyau a gidan. Saɓanin a ce miji ya tafi aiki, mace ta tafi aiki, an bar yara su kaɗai, irin wannan sai ka samu cewa yaran sai wanda Allah subhanahu wataala kawai ya fiye tsamo shi ya tsamo shi, amma dai yana suna cikin haɗari. To sannan aikin jarida duk da ba nau'i ɗaya ba ne, akwai aikin jarida wanda yake zaune ne kawai a bada labarai ko a rubuta labarai ko wani abu, akwai aikin jarida wanda fita neman labari ne, duk inda aka ji wata hayaniya mutum ya yi can, da ya ji wani ƙara ya yi can. To kaga wannan ba wuri ba, ba aiki ne da mace ya kamata ta yi ba, a ce tana nan tana bibiyar duk inda ake wani taratsi can za a ganta. Wannan ba ɗabi'ar ba aikin mace ba ce, shiga cikin hayaniya ta shiga cikin hargowa ta shiga cikin turmutsitsi ko ita tana neman labari, wannan ba dace da ɗabi'ar ya mace ba. Wataƙila in zaunawa ne ta karanta labari a guri wanda yake killataccen da za ta kiyaye mutuncinta da sauƙi, shi ma da sauƙi, ba wai ina nufin ɗari bisa ɗari ba, shi ma da sauƙi ne, don a irin nan ma ana samun kwamaciyala iri-iri, ana samun kwamaciyala iri-iri. Waɗanda suke ma'aikatan jarida sun san duk abin da yake faruwa, bare a ce yawo take yau ta tafi nan garin wancan garin wai tana neman labari, to ai kaga zai wahala miji da yi wanda yake san matar shi, yake kishin matar shi, ya saki matar shi tana wannan gararan ba wai tana neman labari ta gaya mutane. So idan har ka fahimci cewa akwai matsala a ciki, to ka zauna ku tattauna da matarka ka nema mata wani aikin in dole sai ta yi aikin. mutumin da ya sallar asuba ya zauna, wato yana tambaya akan hadisin da yake cewa mutumin da ya sallar asuba ya zauna har rana ta fito ya tashi ya nafila raka'a biyu, to shine yake tambaya wai yayin wannan nafilar wace niyya zai yi, niyyar wala ha zai yi ko kuma wace niyya zai yi? Niyyar nafila zai yi, ta nafila lokacin da zaka yi ta kuma shine zai sa shi zai bata sunanta, idan da daddare ka yi ta qiyamul layl ka yi, idan bayan kiran fitowar alfijir ka yi ta raka'atul alfijir, kai raka'a biyu kiran fitowar alfijir sunan ta raka'atul alfijir, to ita ba wannan, wasu su ce mata salatu shuruq, in ka shi ranta ba sallar walaha da lokacin walahar ta fara, ita ma sunan ta walaha, to wannan suna wani abu ne daban, amma dai niyyar nafila ce za ka yi, kai niyyar nafila raka'a biyu shi kenan, ba ta da wani niyya ta musamman kuma da zaka nema. Wannan kuma yana magana akan fatawar da na yi dangane da abincin Kirismeti, cewa idan naman yanka dabbar aka yi ka a ci, to ya ce wa idan soyowa suka yi a kasuwa fa, to ban sani ba ya aka yi kasan soyowa suka yi, wannan na soyowa ne wannan ba na soyowa ba ne, irin wani ai dole ka guji abin, in ba haka ba ce in soyowa aka yi ka ci, in ba soyowa aka yi ka ci ba, shikenan an za mutane cikin ruɗani, saboda haka ka guji duka naman ka huta. Me yasa Abu Awana idan ya rawaito hadisi malamai suke raunanawa? Wannan a bakinka na ji, ban san wannan ba, cewa Abu Awana in ya rawaito hadisi, da ya rawaito hadisi sai malamai su raunana shi, wannan kai ka faɗa, ban san ko inda ka karanta wannan ba. Abu Awana kamar sauran malamai ne, kuma littafinsa mashhuri shi ne Mustakhraj da ya yi ala Sahih Muslim. Mustakhraj ala Sahih Muslim yawanci duk hadisan Muslim ɗin ne kawai, ya biyo ta wani isnadi ne daban da ya haɗe da malamin Muslim ko malamin Muslim, amma dai hadisan su ne, akan iya samun wata ziyada ta kalma ko ta wani jumla wadda babu ita a Sahih Muslim, to wannan jumlar ita ake neman hukunci akan ta kawai, ita ma idan malamin da ya rawaito ta hanyarsa ya zama amintacce ne, shike da ita ma wannan ƙarin da ya kawo za a karɓa. Saboda haka al'asulu shine ma hadisan da suke cikin mustakhrajat akan samu su yawanci su masu inganci ne, saboda asalin hadisan Imam Muslim ne ya kuma fitar da su, sai dai ta hanyar wani malamin ba ta hanyar Muslim ba, maimakon ya bi ta kan Muslim ya ruwaito hadisin sai ya samu isnadin da zai hada shi da malamin Muslim kai tsaye ko malamin Muslim kai tsaye, amma hadisin dai shi zai kawo. So haka magana cewa duk hadisan da ya ruwaito ana raunanawa, wanda ban taɓa jin ta ba sai a wajenka. Bismillah wa rahmatullahi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت لا تعبد الشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمس مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
الله سبحانه وتعالى يأتي واذكر في الكتاب إبراهيم كما كأنبتي لابار إبراهيم أولا للتافي القرآن إنه كان صديقا نبيا للليشي يا تبتا بتار قسكياني النبي إذ قال لأبيه لوك تنديتي وما يفنسا يا أبت يا ما يفينا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني أنك شيئا me yasa kake bautawa abin da baya ji kuma baya gani kuma ba zai wadatar da kai komai ba. Ya abati ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika, lalle ni wani ilimi, wani bangaren ilimi ya zo min wanda bai zo maka ba. Fattabi'ni, don haka ka bi ni, ahdika siratan sawiya, zan shiryar da kai hanya madaidaiciya. Ya abati ya babana la ta'budu ash-shaytan, kakka bautawa shaytan. Inna shaytana kana lirrahmani asiya, lalle shaytan ya zan mai sabo ne ga Allah mai rahama. Ya abati ya babana inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman, ni ina jin tsoron kada wata azaba daga Allah mai rahama ta shafe ka. Fatakuna lishaytani waliya, ka zama dan uwa ko aboki ga shaytan. Wannan kissar Annabi Ibrahim alayhi salam ta biyo bayan abinda Allah subhanahu wataala ya ambata na labarin Annabi Isa alayhi salam, wanda daga baya kuma ya rufe da gargadi da jan hankali ga waɗanda suka kafirta da Allah subhanahu wataala. Yace fawailul ladina kafaru min mashhad yawmin azim, har zuwa inda yace inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un. Allah subhanahu wataala ya jan kunne ga waɗanda suka kafirta, sawa'un cikin nasara ko kuma cikin larabawa, wadanda sun kafirta ta hanyar cewa Annabi Isa alayhi salam Allah ne ko dan Allah ne ko ɗayan uku, wadannan kuma suka kafirta ta hanyar hada Allah subhanahu wataala da wasu gumaka, suna bautar su da sunan cewa za su kusanta su da Allah subhanahu wataala. To wadannan Allah subhanahu wataala ya gargade su, yace a gargade shi, a musu gargade da ranar nadama, wa anzirhum yawmal hasra, a gargade su da ranar nadama. To tunda maganar kafirai da mushrikai ta zo, to kaga akwai munasabar a kawo kissar Annabi Ibrahim anan. Na Annabi Ibrahim alayhi salam shine abul anbiya, duka shine uban annabawa gaba daya, shine farkon wanda ya fara shelanta tauhidi, ya sanya shi ya zan abinda zai wanzu ta hanyar gina Ka'aba ta zama ramzi ce, alama ce ta kadaita Allah subhanahu wataala. Shi yayi wannan, saboda haka ambaton Annabi Ibrahim alayhi salam ya zama ɗaya daga cikin manufofin wannan sura, a kawo wani abu na tarihinsa. Kuma kasancewar Annabi Ibrahim alayhi salam shi ya zo da tauhidi, su kuma larabawa a lokacin abinda suke tankaho da shi shine su jikokin Annabi Ibrahim ne alayhi salam, kuma suna tankaho da cewa suna kan hanifiya, wato addinin Annabi Ibrahim alayhi salam. To amma gashi kuma suna shirka, suna hada Allah da wani, tare da cewa Annabi Ibrahim alayhi salam shine mafi girman annabi gabanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shelanta tauhidi. To in har kuna yin tutiya da shi, kuna alfahari da shi, to me hana ba ku bi hanyarsa ba? Me yasa ku kuke shirka bayan shi bai zama mushriki ba? Wa ma kana minal mushrikin wa lam yakun minal mushrikin, shi bai taba zama cikin masu shirka ba. Sannan kuma anan a cikin kawo kissarsa akwai lallashin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi hakuri da abinda yake gani daga mutanansa, abinda yake gani daga mutanansa na jayayya da suke yi da tirjiya da fada da suke yi da tauhidin da yazo da shi. Yana da abun koyi da mahaifinsa Ibrahim alayhi salam, shi ma ya sha fama da mutanansa, haka yayi ta gwagwarmaya, haka yayi ta gwagwagwa da mutanansa, ai ga cewa sun fahimci tauhidi sun yi. To yadda ya hakuri, shi ma ya hakuri, kaga akwai lallashin Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kawo wannan kissa ta Annabi Ibrahim a wannan guri. Allah subhanahu wataala ya kawo kissar Annabi Ibrahim alayhi salam a gurare daban-daban alqur'ani, kuma a duk inda aka kawo zaka samu cewa akwai wani abin da ake sanarwa da shi a nan gurin, wanda babu a inda ya wuce. Duk inda za a kawo kissar, sai kaga an ambaci wani abu wanda ba ambace shi a wani guri da kissar ta riga ta gabata ba. A cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala ya kawo ambatan Annabi Ibrahim alayhi salam, ya kawo batun gina Ka'aba da alakar annabi Ibrahim alayhi salam da khatamun nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala ya kawo jayayyar wanda Allah ya bashi mulki wannan basaraki na marud da yayi da annabi Ibrahim alayhi salam. Lam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahu al-mulk. Allah ya bamu wannan, Allah ya bamu labarin annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da ya nemi a nuna masa arini kaifa tuhi al-mauta qala aw lam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Hakanan cikin suratul an'am Allah subhanahu wataala ya bamu labarin annabi Ibrahim lokacin da ya kira mahaifinsa da mutanansa zuwa su bautar Allah da kuma munazara wato tattaunawa da yayi da waɗanda suke bautawa taurari. Qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta samawati hazuwa karshen ayoyin da suka zo a cikin suratul an'am. To haka ne a cikin suratul tauba nan ma Allah subhanahu wataala ya kawo ambaton annabi Ibrahim inda Allah subhanahu wataala ya matun wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa amma wadatin wa adaha iyyah. Inda Allah subhanahu wataala ya sifanta annabi Ibrahim da Allahun Halim cewa inna Ibrahim la Allahun Halim, mutun ne mai yawan ambaton Allah kuma mai yawan hakuri da juriya. Sannan gashi a cikin suratul Ibrahim gabaɗaya suran ma ta dauki sunan annabi Ibrahim ne alayhi salam lokacin da ya ta addu'a ga iyalansa ga zurriyarsa, rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in, har zuwa karshen ayoyin da suka zo a wannan sura. To haka nan zaka ga duk inda aka kawo sai kaga cewa akwai wani abu da aka ambata wanda ba a ambace shi a wani guri ba. A cikin suratul anbiya Allah subhanahu wataala ya babu kisra annabi Ibrahim alayhi salam da mutanansa da yadda ya karya musu gumaka. ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين هزوا قرشي قصر حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. هكذا في سوره الشعراء واتلوا عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون هزوا قرشن اتما قصر ده الله سبحانه وتعالى يكاو ايرن ادوين ده annabi Ibrahim alayhi salam yayi da kuma wanda yayi mahaifinsa. To haka duk inda aka kawo kisar annabi Ibrahim zaka ga cewa Ubangiji subhanahu wataala ya kawo wani batu wanda bai kawo shi a wani gurin ba, saboda haka ba maimai a cikin abinda Allah subhanahu wataala yake bayarwa a alqur'ani da kissoshin annabawa. Zaka ga an yi ta maimaita kissoshin, amma zaka samu ko ina sai an ambaci wani batu wanda ba ambace shi a wani gurin ba. Kissar da ba a maimaita ta ba zaka ga cewa an ba da ita kammalalliya kamar kissar annabi Yusuf alayhi salam. Kaga da yake gaba ɗaya surar kissar ce, to sai zama na baitu ba sai anan. To amma kissar annabi Musa alayhi salam zaka ga surorin da suka zo da kissar annabi Musa da yawa, amma kowane guri zaka samu cewa Allah subhanahu wataala ya ambaci wani abu ne da bai ambata a wani gurin ba. To Allah subhanahu wataala yake cewa wazkur fil kitabi Ibrahim, ka ambaci labarin Ibrahim fil kitabi a wannan littafi, wato ka gaya wa mutanenka waɗanda suke bautar gumaka ka ba su labarin annabi Ibrahim Khalilur Rahman, wanda su zurriya ne tashi, su larabawa na asalinsu annabi Isma'il alayhis salam, al-arab al-musta'ariba larabawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito cikinsu, quraishawa da sauransu, zurriya ce ta annabi Ibrahim tunda suna nasaba suna tukewa zuwa ga Isma'il alayhis salam. To ka ba su labarin wannan tunda suna da awar cewa su akan addininsa suke. To ka karanta musu labarin annabi Ibrahim fil kitabi a cikin wannan littafi. Wannan littafi shine alqur'ani, littafin da babu kamarsa, littafin da babu mai falalarsa, littafin da babu mai ɗaukaka irin nashi, shine littafin da yake bayyana komai filla filla dalla dalla, shine azzikrul hakim, shine alqur'anul azim. Qur'ani abin karanta mai girma kuma abin wa'azi mai girma wanda yake cike da hikima. Dukkan wasu labarai da aka faɗa a cikin alqur'ani to babu labaran da suke kai su gaskiya, babu labarin da ya kai labarin da aka ambata a cikin alqur'ani zama gaskiya. Dukkan wani umarni da hani da ya zo a cikin alqur'ani to babu umarni da hanin da ya kanshi. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, Allah ce kalmomin ubangijinka sun cika, sidqan ta fuskar gaskiya. Don haka in dai labari ne to babu labarin da ya kai gaskiya kamar labarin da Allah ya bada shi. Waman asdaqu minallahi qila, ko waman asdaqu minallahi haditha. Sannan idan hukunci ne to babu wanda ya kai hukuncin Allah zama adalci shi yasa ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan ay sidqan fil akhbar wa adlan ay fil ahkam da a cikin labarin ruka ne to babu labarin da ya kai wanda alqur'ani ya bayar idan kuma a cikin hukunce hukunce ne to babu hukunce hukuncen da suka kai na alqur'ani zama adalci idan aka ambaci abinda yake ya shafi sakamako ko kyakkyawan alkawari da Allah zai wa mu'mine ko kuma narko na azaba da Allah subhanahu wataala zai yi wa ainihin waɗanda suka saba masa to wannan ma zai kasance labari ne mafi zama gaskiya mafi zama wato adalci zaka samu karkashin sa akwai hikima akwai adalci akwai falala abinda ya shafi sakamako zaka ga falala ce ubangiji yake wa bayin sa abinda ya shafi sakamako na azaba zaka ga cewa wannan adalci ne ubangiji yake musu don haka abinda yake cikin alqur'ani na tarihin annabawa wani abu ne da yake tattare da hikimomi a ciki da darussa da mutum zai dauka Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani ya daukaka darajar annabawa ya daukaka al'amarin su ba don komai ba saboda sun tsaya wato kam wajen bautar Allah subhanahu wataala wajen nuna kauna da soyayya ga Allah subhanahu wataala sun tsaya da kafafuwansu wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wataala sun bayar da haƙƙin Allah subhanahu wataala kamar yadda ya cancanta haka nan sun bayar da haƙoƙin bayi da suke da Allah ya dora a wuyansu haka waɗannan mutane suka samu ɗaukaka suka samu matsayi don haka ka ambaci tarihin wannan babban gwarzo wannan babban annabi cikin annabawan Allah subhanahu wataala a cikin wannan littafi don haka Allah subhanahu wataala a nan yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da ya karanta musu tarihin wannan bawan Allah wannan annabi ɗaya daga cikin manya-manyan annabawa domin a cikin karanta musu shi a alqur'ani za a fahimci irin matsayi da girma da yake da shi a cikin gurin Allah subhanahu wataala da falalar da ya masa sannan a fahimci abinda tarihinsa yake ɗauke da shi na darussa domin a yi koyi da shi Allah ya ce innahu kana siddiqan nabiyya lalle shi mutum ne mai tarin gaskiya siddiqan mai tarin gaskiya nabiyan kuma annabi Allah subhanahu wataala ya hada masa matsayin siddiqiya da kuma matsayi na annabci muqamus siddiqiya da muqamur annabci an san cewa muqamin annabci yana gaba da muqamin siddiqiya duk wanda aka ce siddiqi ne to bai kai annabi ba amma shi Allah ya hada masa wannan saboda tarin gaskiya da yake da ita mutum ne wanda ya tsare gaskiya mutum ne mai gaskiya a maganganunsa mutum ne mai gaskiya a ayyukansa mutum ne mai gaskiya a dukkan halayensa sannan kuma mutum ne mai gaskata duk inda gaskiya take ya gaskata littattafan Allah ya gaskata manzannin Allah wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wataala ya bashi ilimi mai yawa wanda shi wannan ilimin shi ne ya kai zuciyarsa zuwa ga samun yaqini ya samu yaqini ya samu sakankan cewa ya samu tabbatar da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar wannan ilimin shi ya kai su zuwa ga samun aiki wanda yake nagari ya zama mutum ne wanda Allah subhanahu wataala yayi wa annabinsa wahayi shi kansa Allah subhanahu wataala yayi wa annabi kansa wahayi cewa thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahima hanifa Allah yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa mukai maka wahayi ka bi hanyar annabi ibrahim alaihi salam ka bi addinin sa haka annabi ibrahim alaihi salam shine afdalul anbiya kulluhum afdalul anbiya kulluhum ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu wani annabi da yake annabi ibrahim alaihi salam daraja tsatsansa annabawa duka suka fito manya-manyan kabilun nan na duniya ta hanyarsa suka fito yahudawa da nasara da kuma ainihin larabawa Allah subhanahu wataala ya sanya annabci a cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima wa ja'alna fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitab Allah ce hakika mun aiko nuhu da ibrahim muka sanya annabci da ainihin littattafai ko saukar da littattafai a cikin zuriyarsu saboda annabi nuhu alaihi salam ya zama shine abul basharin athani shine uban mutane gaba ɗaya na biyu bayan annabi annabi Adam alayhi salam. Bayan annabi Adam Allah ya halaka mutanen da ke doran ƙasa da ruwan tufana, yace waja'alna zurriyatahu humul baqin, idan zurriyar annabi Nuhu alayhi salam suka yi saura, daga nan kuma mutane suka ƙara tsuruwa, suka ƙara yawa. Da zaman shi annabi Nuhu shine abul bashar tsani, shine mutum abinda uban mutane na biyu. Shi kuma annabi Ibrahim alayhi salam ya zama shine abul anbiya, annabawa da yawa cikin zuriyar sani daga cikin tsatsansa suka fito. To kaga wannan ba karamin daraja bace ba, saboda Allah subhanahu wataala ya masa ya kirawo hadin, ya kirawo mutanen zamaninsa zuwa ga Allah subhanahu wataala, ya kirawo mutanen inda aka haife shi a Babil, a Babil aka haife shi, Babil a cikin kasar Iraki, can kudancin Iraki nahiyar Kufa, nan ne Babila. Ana aka haife shi, mutanensa na bautar gunki, gunki mutanensa suke bautawa, kamar yadda Al-Qur'ani ya gaya mana, walaqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Lokacin da annabi Ibrahim alayhi salam ya gaya wa mahaifinsa, ya gaya wa mutanensa cewa ma hadhihi at-tamathil, waɗanne irin, menene amfanin waɗannan gumakan da kuke dukufa wajen bautarsu, menene suke muku? Qalu wajadna aba'ana laha abidin, mu ma mun samu iyayenmu suna bautar waɗannan ne, mu ma muka tsaya muna ta bauta kamar yadda muka samu iyayenmu su. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin, ce to ku da iyayenku duk kuna cikin bata. Hankali ya tashi, annabi Ibrahim ya ce da su da iyayensu duk batattu ne, suna cikin bata, batan ma mabayyani, wato batan ma na sarari a fili. Halu aji'tana bil haqqi am anta min al-la'ibin, ce wai kam yanzu kai da gaskiya ka zo mana, wannan maganar gaskiya ce kake gaya mana, koko dai wasa kake yi? Domin a ce ya fito yana matashinsa, yana saurayinsa, ya dubi abinda mutanensa suke ciki har da mahaifinsa, ya ce suna cikin bata mabayyani, ce aji'ta na bil haqqi am anta min al-la'ibin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. يتي اي با واسا نكي با ربكم رب السماوات والارض وبنجينكو ابن بوتركو شيني ابن وندا يكي اوبنجين سماي دا كسا الذي فطرهن وندا يهلكي سما دا كسا دا ابن دكي cikin su wa ala ala zalikum min ash-shahidin, kuma ni ina cikin masu shaida wannan, ma'ana ni nayi imani da wannan ne, wa tallahi kuma na rantsi da Allah la akidanna asdamakum, sai na yi wa gumakan kiti fifi ba da an tuwallu mudubirina, bayan kun juya baya. To ashe ya yi shuka idan makwarwa, wani ya ji shi, wannan ba ya faɗa gaba da gaba ba ne, inda lokacin ya faɗa ai ba su riƙe shi za su, saboda ka ya faɗa ne a ransa a ƙasa-ƙasa, amma wani ashe ya ji. Shi ya sa da suka tafi, in ba don haka ba sai su sa tsaro mai ƙarfi a gurin, ko kuma sai su kama shi su yi maganin shi a lokacin. To sine da suna juya suka tafi suka bar gumakan nasu, waje alahum juzazan, ya yi guntu-guntu da su, illa kabiran lahum, ya bar babban gunkin ya rata ya masa abin nadin digar da abin nadin gatarin da ke hannunsa. La'allahum ilayhi raji'una, sun dawo su tambaye shi, tunda shi gashi nan ya tsira da ransa, sai su tambaye shi ɗan uwansa me waye ya yi musu haka. To a shahid anan kaga bautar gunki suke yi, shi ne abinda muke so a fahimta, mutanensa bautar gunki suke yi. A cikin suratul shu'ara, watlu alayhim naba'a ibrahim qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun qalu na'budu asnaman fa nadallu laha akifin, kaga na'budu asnaman, gumaka muke bautawa. Haka na suratul an'am, idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, kaga ne yace wa annabi, yace wa mahaifinsa Azara, atattakhidhu asnaman alaha, ayashe yanzu goma ka zaka dauka alloli kana bautar su? Nalle ni ina ganin ka kai da mutanen ka su kuna cikin bata babai. to sai muka ga kuma daga kawo wannan sai Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin kuma annabi Ibrahim alaihi salam ya daga kai ya ga tauraro ya daga kai ya ga wata ya daga kai ya ga rana karshe ya bara'a da su cewa ba su ne ubangiji ba wanda yake nuna cewa waɗannan mutanen da yake magana da su suna bautar taurari da wata da rana wato suna bautar waɗannan manya-manyan halittu da suke cikin sararin samaniya وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين kaga Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin kuma gashi anan yana nuna wa mutanen sa cewa waɗannan halittu da kuke bauta na sama ba su ne abin bauta ba ni ba su ba zan bauta musu ba don bauta musu shirka ne to me ya faru can an ce mana gumaka suke bautawa da muta da mahaifinsa da mutanen sa har ma ake kawo wata kissa marar wacce take ta ƙarya ba ta gaskiya ba cewa annabi Ibrahim yana yaro ubansa yana dora masa tallar gunki yana yawo yana cewa a sai abinda ba zai amfani ba zai cutar ba ƙarya ne wannan annabi Ibrahim ba inda ya tallar gunki Isra'iliyan ne to abinda ya faru shine annabi Ibrahim alaihi salam inda ya taso shine Babil akwai kabilar Kaldaniyun waɗannan su ne masu bautar gumaka su suke bautar gumaka da mahaifinsa da mutanensa da ya samu suna bautar gumaka Allah ya gaya mana cewa ya kace-kace da gumakansu ya nuna musu gumakan nan nasu ba su da amfani don in suna da amfani su kare kansu afa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum uffin lakum wa ma ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-akhsarin Allah ya gaya mana abinda ya faru yadda ya kace-kace da abinda suka ce to a tara wuta a kona shi to Allah subhanahu wataala ya kubutar da shi daga baya yace inni muhajirun ila rabbi sayahdi zan yi hijira zan rabu da ku zan bar ku in tafi da ku kamar yadda zamu gani anan wa atazilukum wa ta'buduna min dunillah to abinda ya faru da ya bar Babil shine ya koma akwai garin da ake kira Harran to a Harran nan ne aka sai samu masu bautar rana da wata da abin nan su ne su kuma yi wannan muƙabalar da su amma muƙabalar sa da sarkin da aka yi muƙabala da shi wanda littafan tarihi suke cewa sunan shi Namrud a Babila ne inda mahaifinsa yake inda mutanensa suke bayan ya yi bar mutanensa ya biyo Harran daga Harran ya taho Masar daga Masar ya shigo Sham a nan Falastin daga nan ya ɗauko matarsa Hajar ya kawo ta Makka saboda haka a cikin hijirarsa ne inda ya zo ya samu kuma masu bautar taurari saboda haka kowaɗanne mutane daban suke ba ɗaya ne ba abin nan ba guri guda ba ne saboda haka su mutanensa kamar yadda za ka ga yana faɗa cewa isqala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil saboda haka mutanen da aka haife shi a Babila ya same su suna bautar gumaka ne marasa amfani to wannan bawan Allah Ubangiji subhanahu wataala ya sifanta shi da siddiqan cewa mutum ne mai yawan gaskiya suna daga cikin gaskiyarsa da gaskatawarsa da umarnin Allah subhanahu wataala har ya kasance duk umarnin da Allah zai bashi to zai zartar da wannan umarnin komin wahalar da take cikin wannan umarnin kissar wahayin da Allah subhanahu wataala ya yi masa a mafarki ba ido buɗe ba a mafarki Allah nuna masa cewa yanka ɗansa Bikir ɗansa wanda shi ne a lokacin ɗansa Isma'il alayhi salam da ba a haifi annabi Ishaq a lokacin ba an haifi Isma'il ya fara tasowa ya fara girma wanda ya yi shekara da shekaru ba ɗa ya samu ɗa yana farin ciki sai Allah ya ce ya yanka ɗan a mafarki shi yasa Allah ya ce falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara فانظر ماذا ترى. قال فعل قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من السابرين. التي لوكتين دي كي يكارفن سيكاو شيني فلما بلغ ما هو السعي لوكتين دي كارفن سيكاو زي يفتاد شي يتعش أيكي sai Allah ya nuna masa a mafarki cewa ya yanka dan nan ya yanka yaron nan ya masa yankan rago ba ya dauke shi ya kai shi wata kasa ba ko a'a ya yanka shi yankan rago da yana tashi bai karyata abinda idan abinda mafarkin sa ya ga masa ba saboda mafarkin annaba duk gaskiya ne mafarkin mu ne ake samun kwashe-kwashe a ciki annabu ne ake samun adghafu ahlamin amma annabawa duk abin da Allah ya nuna musu a mafarki gaskiya ne saboda shaydan bai da saitara akan su ka san kwashe-kwashe mafarki daga shaydan ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-hulm min ash-shaytan mafarki irin wannan kwashe-kwashe daga shaydan ne shaydan bai da nasara akan bayin Allah masu cikakken ikhlasi illa ibadaka minhum al-mukhlasin ce banda bayinka wanda suke da ikhlasi wannan bai da sultan akan su bai da iko akan su haka ba wanda ya kai annaba ikhlasi daka shedan bai da iko ko suna bacci ya kawo musu wargi ba zai iya ba daka yana ganin wannan ya tabbatar da gaskiya ne saboda kai kirawo dan sa ce inni ara fil manami ya bunayya kai dan dana dan karamin dana inni ara fil manami anni azbahuk na gani fil manami a bacci nayi mafarki a bacci cewa in yanka ka fanzur ma za tara duba ka ga menene ra'ayinka me ka gani me kake gani قال يا أبا تفعل ما تؤمر يا بابانا يا أبن دعك أمرتك ستجدني إن شاء الله من الصابرين إن الله يا ذاك سامين شكي ما صابوه فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نزل المحسنين يعني عندما كنت تدشي أكم قوشنسا يقولون كنت ودعك وراغوزا أينكاشي سيألا يكراوشي وناديناه سيبك كراوش أن يا إبراهيم يا كي إبراهيم قد صدقت الرؤيا كاغسكة مفركين دك غني كاغسكة أبين دك غني شوى كينك أنك كاغسكة إنك ذلك نجموك مرحك بكي ساكا متاني مسكي كيوتة أيكسو إن هذا لهو البلاء العظيم للي لهو البلاء المبين للي ونشين جربه مبين يا وفديناه بذبح عظيم شمك فنسيشي da abin yanka wani babban rago wata rakna alai fil akhirin muka bar kyakkyawan ambato kyakkyawan yabo a cikin muka bar masa kyakkyawan yabo a cikin na'in baya da za su zo duk za su kira shi za su ambace shi salamun ala ibrahim to kaga qad saddaqta ru'ya ci ka gaskata wanda ya irin wannan mafarki ya kuma gaskata shi kuma ya nufi zartar da shi ba zai cancanci siddiqan ba ya cancanta sai ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi da cewa innahu abinda ya kana siddiqan nabiya iz qala li abihi lokacin da ya ce mahaifinsa yana mai nuna masa mai aibanta masa bautar gunki nuna masa munin da ke cikin bautar gunki babansa shine azar kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin suratul anam iz qala ibrahim li abihi azara kuma kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin abu huraira wanda za mu karanta shi nan gaba a cikin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ya kirawo shi abuhu kuma ya kira sunansa azara da haka kissar duk inda Allah ya faɗe ta ko ya faɗi batun bahaifinsa abuhu yake cewa babansa babansa qala ibrahim li abihi azara iz qala li abihi wa qaumihi nan ma gaba ɗaya kissar ya abati ya abati ya abati da haka babansa ne ba kamar yadda suke cewa ba ai ba babansa bane ammansa ne babban sa ne amma ba babansa bane baban sa ne Allah ya ce baban sa ne haka kakka canzawa maganar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo bai ce wa sahabbansa ba da al'ummarsa cewa kakku ji Allah ya ce baban sa ku dauka baban sa ne mahaifi a'a babban sa ne Allah shi ma annabi sai ya ce baban sa to kuma kai ka ce ba za a ce baban sa ba saboda baban sa ne mahaifin sa haka Allah ya gaya mana ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى باين يا كاسا باني ده malamai suka yi cewa shi azara din shine sunan sa ko ko azara sifar sa ce uban laqabin sa ne azara ko ko sunan sa ne azara dubi akwai wanda suka ce laqabin sa azara sunan shi tarih amma laqabin sa azara to shine shi ibn jarir al-tabari shehin malaman tafsiri gaba daya yake cewa fa aulal qawlaini bis-sawabi minhumā indī qawlu man qālahu wasmu abīhi, magana da tafi inganci cikin maganganu biyu shine maganar wanda ce sunan mahaifinsa ne, li'anna Allah ta'ala dhikruhu akhbara annahu abuhu, saboda Allah subhanahu wata'ala ya bamu labarin cewa babansa ne, yace kuma wa huwa al-qawlu al-mahfuz min qawli ahli al-ilm, kuma wannan shine ita ce maganar da aka kiyaye daga malamai, ita ce maganar da aka kiyaye daga malamai, dun al-qawl al-akhar, banda dayan maganar allazi za'ama qa'iluhu annahu na'atun, wanda yace azara din ba suna bane sifa ce, to ya tabbatar da wannan da yawa daga cikin malamai abinda suke tabbatarwa kenan. Lace iz qala li abihi ya abati, lokacin da yace wa mahaifinsa ya babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, me yasa kake bautawa abinda baya ji baya gani kuma ba zai wadatar da kai komai a gurin Allah ba, ba zai wadatar da kai komai ba, anan kaga sai ya kirawo shi da sifar ubuwa ya abati, ya abati don ya nuna cewa abinda da zai gaya masa tsantsan nasiha ce, nasiha ce ta kauna da da yake wa ubansa, ba wai magana ce ta reni ba, ya abati mahaifina ne kai, saboda haka wannan girmamawa da ke tsakanin da da uba tana nan, don haka duk da kai kana bautar gumaka har ma ka zama ɗaya daga cikin manya-manyan masu harkar gunki a ƙasa cikin gari, ba zai hana in kira ka babana ba, domin kai har zuwa yanzu babana ne, kuma girmamawa da da zai wa ubansa dole in yi maka ita, don haka ya kirawo shi da ya abati, wannan ta'un din da aka faɗa a ƙarshe ce ta'un ce da take zuwa take wakiltar zamirin mai magana, kamar ka ce ya abi, to amma sai a shafe yar sai a sa ta don a nuna tausayawa, a nuna cewa a maganar akwai tausayawa, ce ya abati ya babana wanda nake tausayinsa, ya ce lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, sai ya sifanta abinda yake bautawa da sifofi uku wanda dukkansu sifofi ne da babu kamala a cikinsu, sifar farko la yasma'u, baya ji, tunda baya ji ya zaka bauta abinda baya ji, kai mai ji ne kuma ka kawo abinda baya ji, ai kaga kai kafi shi kenan, kafi shi kamala, shi yana da tawaya shi ne baya ji, kai kana ji, sai kuma kai mai ji ka bauta wanda baya ji, sannan wala yubsiru baya gani, kai kana gani, wanda yake gani ya fi wanda baya gani kamala, ta yaya zai za ka kai wanda kake da kamalar ji da gani kuma ka bauta ma wanda yake da tawayar rashin ji da rashin gani, idan mutum zai bauta wani abu to ya bauta abin da ya fi shi ba wanda ya fi ba shi abin da ya fi ba, idan har kai ka fi shi don mai shi bai ba wa kansa kamalar ba kai ya baka, in har shi yake raba ji da gani ya kamata shi ya ba wa kansa, sai ya hana kansa ji da gani kai kuma ya baka, to alama ba shi ne ubangijinka ba, shi yasa annabi Musa da yazo ya samu mutanansa sun mai da dan maraki abun bauta, afala yarawna annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila, basu ga cewa la yukallimuhum baya musu magana ba, wa la yahdihim sabila bai iya nuna musu hanya yace ga hanyar da za ku bi su bi, ashe kaga magana sifa ce ta kamala, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi Musa, wa kallama Allah Musa taklima, ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami, Allah yana magana, shi yasa waɗanda suke korewa Allah magana suna jingina Allah ne zuwa ga nakasa, suna jingina Allah zuwa ga nansa ce baya magana, shi hadisun nafs ne kawai sai dai a ji a jiki, abinda ka ji a jiki ma'anar da ka fahimta shine maganar, annabi Musa wai ba magana akai da shi ba, bai ji sauti ba, sautin maganar Allah ba sauti ba harafi, wannan kuskure ne, alqur'ani yana nuna akasin haka, zaka sifar ji da gani da magana sifa ce ta kamala, zaka shi bai da wannan sifar kamala, sannan sifa ta uku wala yughni anka shay'a, kuma ba zai wadatar da kai komai ba, baya wadatar da kai komai, baya iya raba ka da cuta, ba iya jawo maka amfani, abinda zai cuce ka bai iya magance maka shi, abinda zai amfane ka bai iya jawo maka shi, don haka al-asnam da kuke bautawa naqisa ce fi zatiha, a karan kansu suna da tawaya, a aikinsu suna da tawaya, a karan kansu suna da tawaya, la yasma wa la yubsiru, sannan a aikinsa ayyukansa yana da tawaya tunda la yughni anka anka shay'a saboda haka fi af'aliha fi sifatiha fi dhatiha akwai da kasa a tare da su sannan fi af'aliha a ayyukan da su suke akwai da kasa a ciki to dan haka dan menene zaka rika bauta musu don haka wannan hujja ce ta hankali yake yi masa bayan ya kirawo shi da sunansa da sifarsa ta girmamawa sai ya kawo masa fisawa za ta kama hankalinsa da ya kamata ya yi tunani a kanta abu ne mai muni kwarai da gaske a hankalce abu ne mai muni a shari'ance mutum ya bauta ma abin da yake naƙisi ba cikakke ba to bayan ya nuna masa cewa gumaka ba su da sifar da za su zama alloli kai ba su da ma sifar da za su zama mutane sifar insaniya ba su da ita tunda a mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mutum mai ji na khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira kai mutum Allah ya sanya kana ji kana gani shi ko wannan bai ji bai gani kaga kai kafi shi ma saboda haka ba su samu sifa ta mutuntaka ba ma ballanta na su samu sifa ta allantaka to yake kai ba su samu sifa ta dabbantaka ba ma do dabba tana gani tana ji su ba su samu wannan ma sifa ba to ya aka yi suka zama abin bauta ka ba su sifa ta ubangiji kana neman wani abu a wajen su sai ne ci gaba da cewa ya abati qad ja'ani inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya yace ya babana inni qad ja'ani min al-ilmi lalle ni wani abu na ilimi ya zo min ma lam ya'tika wanda shi kai bai zo maka ba to koda kana ganin ni danka ne daga tsatsanka na fito koda kana ganin ni karami ne ban kai ka ba a shekaru don ni kai ka haife ni to ka sani cewa na ga wani abu na samu wani na abu na ilimi wanda kai baka gan shi ba kai baka same shi ba kai bai zo maka ba ka duba yadda ya tausasa magana ga mahaifinsa bayan abati ya abati ce qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika bai ce da shi ya babana ni mai ilimi ne kai kuma jahili ce ni da ilimi na kai jahili ba za ka zo ka bi ni ba bai faɗa masa haka ba bai ce ana alimun wa anta jahilun cewa qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika in na ce ina da wani abu na ilimi wanda kai bai zo maka ba kaga ba ina nun kai ma jahili ba ne kai ma kana naka ilimin amma ni yanzu ina da wani wanda kai baka same shi ba taƙila kai kana da naka da ni ba ni da shi kamar yadda annabi Khadir ya gaya wa annabi Musa alayhi salam ce akwai ilimin da nake da shi kai baka da shi kai kana da naka ni ba ni da shi kaga anan ba ya nuna fifikon annabi ba ya nuna fifikon Khadir annabi Khadir akan annabi Musa alayhi salam shi ne yake cewa ina da wani abu na ilimi sannan ka duba sai ya ce min al-ilmi ina da wani abu na ilimi bai ce ni mai cikakken ilimi ba ne annabin Allah ne in ya ce ni mai cikakken ilimi ne duba da babansa mai bautar gunki mai sassaka gunki ya kaga babu shakka ba ƙarya yi ba to amma duk da ya sa ya tausasa harshe ya yi ladabin magana da wanda yake babba ko da ko babban nan ya karkace hanya sai ya ce min al-ilmi ai ba'd al-ilmi bai ce ina da cikakken ilimi ba asali wannan kalma ce da ba za ka ji ta ba a gurin wanda yake mai ladabi cikin maganarsa ba za ka ji ta ba ce ni da na cika na tumbatsa ilimi a ce ba za a saurare ni ba wannan duk wanda kaga ya faɗa ka to ka yadda shi bai je ko ina ba domin yana ƙara shiga ilimi yana ƙara gane cewa shi ba kowa bane a ilimi kamar Shafi yake cewa kullama zittu ilman zadani ilmi ilman bi jahli duk sanda nake ƙara ilimi yana ƙara gaya mun cewa ashe jahili ne ni ilimi kana ƙara shigar sa yana ƙara baka tsoro kamar ruwa ne kana fara shiga da ya zo maka abin nan idan sawu ya zo maka gwiwa ya zo maka kana ƙara gaba yana ƙara shanye kana ƙara gane cewa ashe gaba da zurfi to haka ɗabi'ar ilimi take amma wanda kaga yana fafa yana cika baki to ƙarya yake bai san ilimi ba lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.